Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Haka zalika akwai wasu gidajen radio da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM duka a Niger din. Ana iya kama mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 2 ga watan Yuni shekarar 2017, za mu yi duba ne ga shin ko ƴaƴan mawakan gargajiya suka maye gurbin iyayensu na waka bayan iyayen sun rasu.
Yau ka saka nana nan ka saka
nuna muku kai ne sarki yau gidan ga baba kai Allah ya ba.
Safina da sauran masu sauraro ba wanda kuka sanin bane, wannan sunan shi Alhaji Ibrahim Sani Aliyu Dandau, dan marigayi Sani Aliyu Dandau. Sannan kafin mu tattauna da shi, zamu tattauna da wani masanin tarihi wanda muka saba kawo a wannan shiri domin jin shin ƴaƴan mawakan nan suna maye guraban iyayensu bayan sun kwanta dama.
Daga nan kuma akwai maganar girki a filin mu na kwalamar Ramadan da muke kawo muku a watan azumi.
A kitchen din namu za mu yi amfani ne da markadaddar gyadan nan da aka sani wadda ake kunin gyada da ita. To yau na san dai uwar gida za ta yi tunanin kila ko kunin gyada ne za mu yi ko wani abu. To yau dai ba kunin gyada ba ne, amfani za mu yi da shi wajen nama.
Kuma za mu karanto muku sakonninku na amsar da kuka bamu na tambayar da muka muku na cewa shin mawaka ko kuma ƴaƴansu sukan gaji waƙoƙin iyayen bayan iyayen sun rasu. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Yanzu bari mu faro da karanto sakonninku na tambayar da muka muku na shin ƴaƴan mawaka na mai gurbin mahaifansu bayan sun kwanta dama. Ga amsoshin wasiƙunku. Saƙon farko daga Umar Sule. Umar Sule din ina jin dai daga wannan ne rubutun can ne.
Yawa.
Yace ai zamani kullun sauyawa yake ga Turawa. Ga Turawa kullun suna shigo da kaɗe-kaɗen zamani a kowane lokaci. Matasa abinda suke saurare kenan, wannan shi yasa suka bar gargajiyar su.
Ai to sai kuma Umar Adamu Katagum yace salam yau da gobe. Ana waganin abin da yasa ƴaƴan mawakan gargajiya ba sa gadan iyayensu mawaka shine mutumin wannan zamani yafi damuwa da abin da zamani yazo da shi a daidai lokacin da ƴaƴan suka taso. Sai ƴaƴan mawakan na Hausa ko kuma na gargajiya su yi watsi da waƙoƙin gargajiya na Hausawa.
Sai Washington DC Mubi yace assalamu yau da gobe, fatan alheri gare ku da fatan ana ibada cikin ƙoshin lafiya. A gaskiya a dangane da wannan maudu'in, ana wasannin laifin iyayen ne domin ba su koya wa yaran ne tun suna ƙanana. Shi kuma yaro daga ya girma wani abin daban, hankalinsa zai raja'a akai. Ya kamata kamar yadda ake koya wa yaro noma tun yana ƙarami, ya kamata su ma mawaƙan suna koya wa ƴaƴansu.
Sai kuma Abubakar Kawu Girgir Yobe yace hakika wannan maganar ta ku gaskiya ne yau da gobe, domin mafiya yawan ƴaƴan mawaka ba su cika gadan iyayensu ba, wanda mahaifan nasu da waƙar ne suke tinkaho. Amma ni a gani na duk kaɗan daga cikin abin da ya jawo shine zamani ya kore su a tashi lafiya.
Sai Suleiman Magami yace saboda bambanci wajen zaɓin ra'ayi da kuma zamani.
Sai Shamsuddin Lawal ya ce rashin mayar da hankali da rashin biyayya ga ƴaƴan shi ke kawo haka.
Sai Abubakar Rufa'i Fulani ya ce akasarin ƴaƴan mawaka ba su son su gaji iyayensu saboda son bariki da raina sana'ar iyayen.
To sai kuma baban gida na Yalwa Bungudu ya ce abinda ya sa su kansu mawakan sukan sanya ɗiyansu makaranta domin su yi karatun zamani. To amma kuma hakan da zarar sun yi karatun zamanin za su ɗauka cewa tsayawa yin waka bai dace da su ba, dole su nemi aikin gwamnati ko kuma su yi sana'a.
Sai Bello Mamman Mai Malari ya ce yau da gobe yawancin ƴaƴan mawaka yanzu zamani ya ɓata su, suna ganin abin kunya ne su yi roƙo, sun fi mai da hankali ga abubuwan zamani kamar karatun boko da makamantansu, kuma ina ga hakan ya fiye musu maimakon roƙo.
To sai kuma Bala Salisu, to Allah ya sa na faɗa daidai, yace assalamu, ina muku fatan alheri. Abin da yasa ƴaƴan mawakan gargajiya ba sa mai gurbin iyayensu shine saboda yanzu komai yana tafiya da zamani. Yanzu ba kowanne yaro bane ke sauraron waƙoƙin gargajiya, sai dai na zamani, shi yasa ba sa gadin iyayen nasu.
Sai Jamal Adamu kuma yace salamu yau da gobe, ni a gani ya dama tuncin iyayen nasu ba su son su gaje su saboda wasu dalilai na ƙashin kansu. So da yawa in za ka yi hira da mawaki kai ba na gargajiya ba ma na zamanin, sai ka ji ya ce bai ƙaunar ɗansa ya gaje shi.
Sai kuma Sofiane ɗan mama ya ce assalamu yau da gobe, ni a gani na rashin mai da hankali ne yake kawo haka.
Sai Malam Yahaya ta Mogol, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe ni a gani na canjin zamani ne ya kawo hakan, ganin da yawan mutane a yanzu ba su sauraron waƙoƙin gargajiya sai na zamani, mai ma'ana ne ko maras ma'ana su dai na zamani.
To sai kuma saƙon Nasiru Kainuwa Deji Albani ya ce wasu ko sun kudurci yin waƙar ba za su iya ba, wasu kuma mawaƙan ba sa buƙatar a gaje su, da dai sauran matsaloli masu yawa.
Sai Aminu Yusuf Kare kuma ya ce assalamu alaikum yau da gobe, ai gaskiyar magana ita ce mutanen yanzu ba su cika son waƙoƙi irin na gargajiya ba. Idan kana waƙar gargajiya to su matasa suna maka kallon tsohon yayi wanda zamanin ka ya wuce. Su kuma mawaƙan sun fi son yaransu su yi karatu su samu aikin gwamnati, domin sun san wannan zamanin ba a mutunta waƙoƙin gargajiya yadda ya kamata.
To sai kuma Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salam filin yau da gobe, a gaskiya gado ba karambani ba ne, amma ga ɗan gadon waƙa ko roƙo wani abu ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa, Allah ya kyauta.
Amin. Sai kuma Duku Yahaya da ƙarshe Duku Yahaya ya rance ya ce yau da gobe basira dai kowa da irin tasa.
Kowa da kiwon da ya karɓe shi ko makocin mai akuya ya sai kura. To bari mu shakata da ɗaya daga cikin waƙoƙin shi Ibrahim Aliyu Sani Aliyu Ɗandawo wanda za mu ji ta a halin yanzu.
Da abin da kake wa talaka Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi ma sa kaiya
ba ma da ji sada ki shi ne kyau ya ka saka na nan ka sada ki shi ne kyau
baba abin da kake wa diyan sarki da abin da kake wa talaka Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi ma sa kaiya
ba ma da ji sada ki
kin ji wai dan gada ba dan na hayewa ba
wannan in kira ba inda ban sani ba ai bazan taba tunanin
ba zaki taba tunanin ba
murya yi ba ni
sana ne dan dawon bali to kafin mu je ga tattaunawa da shi kai tsaye zamu koma bangaren tarihi tukunna mu ji koda minti 3 zuwa 5 ne da masanin tarihi
Dr. Salisu Balla muna tare da Dr. Salisu Balla na gidan adana tarihi da al'adu na Arewa House dake Kaduna a Najeriya
Assalamu alaikum
Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
Assalamu alaikum.
Yawa Dr. Azumi.
Ya ayyuka.
Wallahi lafiya. To muna son ne mu danyi shimfida da kai kafin mu je ga hira da bakon da muke da shi yau wato mun zamu tattauna ne anjima kadan da Ibrahim Sani Aliyu dan dawo dan gidan marigayi Alhaji Sani Aliyu dan dawo wanda yabo bayan mahaifinsa wurin yin waka wanda mun da shimaga ta nan dai ka ji kama. To da farko a matsayin ko inda kuka san tarihi da adana kayan tarihi ko kuma abubuwan da suka shafi tarihin shin mawaka na gargajiya na Hausa ƴaƴayen su suna gadin su in suna gadin su yaya ne ka san yake ko kuma yaya ne in ba sa gadin su
gaskiya bisa tarihi abinda bincike nuna shine mafi yawanci mawakan mu na kasar Hausa musamman masu wakar al'adun gargajiya da masu wakokin jama'a da sauransu ba ka kafai akan samu ƴaƴan su suke gadan su ba akan samu waɗansu sukan yi gadan iyayen nasu zan ba da misali misali akwai Alhaji Dr. Mamman Shaka akwai danshi da yake kwatantawa da ya fara kwatanta tsarin da mahaifin yake bi wurin yin waka amma da gaskiya ba za a ce kamar mahaifin ba sai dai a ce yana kwatantawa abin biyu akwai dan gidan Alhaji Musa dan Kwairo wanda na hada da shi a wani wuri da tafiya ta kama mu zuwa Sokoto muka yada zango a wani wuri da ake kira Bakolori Dam to amma na hada da shi kana ganin shi kaga Alhaji Musa dan Kwairo
insha Allah
shi ma ya na kwatanta al'amuran da ya shafi mahaifin nashi wurin gado ta cigaba da waka da sauran sannan kuma gashi wanda kuka faɗi yanzu
Ibrahim
Sani dan dawo shi ma na fitawa to amma abin da nake so in tsokaci anan shine abin da yasa mafi yawanci ba ka safai akan samu waɗanda suke iya gadin iyayen nasu ba saboda matakin da iyayen nasu suka taka ba fa karami bane abinda nake nufi anan shine waka ce fa ake yin ta da ka ba rubuta ta ake yi ba. A yanzu ne mutum zaka ce masa zai kalli abu abin ya burge shi ya bashi sha'awa kuma sai ya wage abin a wannan lokaci. Kuma idan aka je aka zo ko aka dan bada dan wani lokaci zai iya maimaita wannan wakan ba tare da ƙari ko rage akan abin da ya riga ya yi a baya ba. To kaga baiwa ce iyayen nasu suke da ita ta musamman. An ka lura da Alhaji Maman Shata wato yana waka kaman yakan ji kaman yana jin carbi ne
ɗaya bayan ɗaya ba.
Yawwa, to kaga sai kaga gadin irin wannan abin yana da wahala sai an ɗauki tsawon lokaci
kafin a cike guri
biyu a iya ɗabbaga irin abubuwan da suka iya yi a baya da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Amma duk da haka akan samu waɗanda sukan gado su sukan dan kwatanta abin da magabatan suke yi, musamman in ka lura da waƙoƙin da suke ake yi a yanzu a zamanance. Waƙoƙi ne wanda akan zauna a rubuta kuma a karanta sannan a rera sannan ya dace da zamani.
To amma dakta, akwai waɗanda suke kallon cewa yawanci zaka ga cewa akwai abin da ake cewa wai dankali sha kushi, ana ci ana kushe shi. Yawanci zaka ga cewa Bahaushe yana son waƙoƙin gargajiyan nan na Hausa, amma kuma sai ake ma waɗannan mawaƙan wani irin kallo, wasu su ce ai kai wannan kamar roƙo ne, wannan wane ne, irin waɗannan abin kaman ya taka rawa wajen ƴaƴan su ji ba sa son su gaje su iyayen saboda kila kar a yi musu irin wannan kallon, kuma gashi ana son abin da suke yi.
Wato ba roko bane, fasaha gare su mutanen nan ba karamin ilimi gare su ba.
Yanda mutanen ke cewa suna ganin ya taimaka wajen ƴaƴan su ki gadin su, yanda wasu mutane ke kallon su, hakan yazo a tarihin ku?
Ya taimaka ba dan kadan ba, kwarai kwarai da gaske, saboda wayansu su akan ga cewa kamar kai roko waka suke yi a matsayin ta na roko. To kuma bayan nan za ka ga ga shigowar waƙoƙin zamani na raye-raye waɗanda sun saba ma al'adunmu, asalin al'adunmu na Hausa, wanda ya karkatar da hankalin mutane, ya sa mutane suna ya fi burge mutane, musamman kamar waɗanda suke kwaikwayon waƙoƙin Indiya da waƙoƙin wasu Turawa haka su mai da su a Hausance. Kaga dai Bahaushe dai ba a san shi da waƙa da rawa irin na kamar yadda Indiyawa suke yi ba da sauransu, amma kasancewar suna ɗan yi da Hausa kuma suna ɗan jan hankulan mutane sai ya kasance kamar hankalin mutane ya fi karkata da irin waɗannan waƙoƙin fiye da waƙoƙin da aka san su a da al'adance a ƙasar Hausa.
To muna godiya sosai da Salisu, dama muna son mu ji ne ɗan tushen tarihi ya abin yake kafin karmi katsalanda a cikin filinku.
Waƙoƙin sun yi tasiri wurin wayar da kawunan mutane sanin al'adu na Malam Bahaushe da kuma ilmantar da jama'a kan matsayin Malam Bahaushe ta fuskar ilimi. Wakan nan fa ilimi take kunshe da shi.
Haka ne. To Malam Salisu, saboda lokaci, bari mu koma ga shi Malam Ibrahim. Mun gode kwarai da ka samu lokaci.
An ce mini wani jirgi ya zo ya kawo bakin Turawa.
Alasa kwaya ne a ciki na garba mai nasara a ruwa. Mu zo gidan hannun mu ganai.
Na tai haɗe jabiɗa a hamar a kai shemi ya yi kanon labo.
Allah jikan maza.
Kuma kawo ma a tsayyana cashewa.
Allah sarki, ai kin san abu nagari sunan shi.
Kwarai da gaske.
Allah Ubangiji ya gafarta ma shi marigayi Sani Aliyu Dandau. To yanzu kai tsaye kan, kamar yadda muka ce, wannan waka da kuka ji ta shi marigayi ce. To kuma sai ga ɗansa da ya yi maye gurbinsa, wato Ibrahim Sani Aliyu Dandau, wanda haka yanzu nan muna tare da shi kai tsaye ta waya daga can Najeriya. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah barkatu.
Assalamu alaikum, barka da shigowa.
Ke dai na gajiya.
Lafiya kalau.
Sanda Wale Ibrahim ya ayyuka.
To alhamdulillah, mun gode Allah ya ayyukan ku can.
Lafiya. Lauto ga shi dai mun ji yanzu nan wai magaji mafi ko mu ce gado ba karambani ba, ga murya ka tuna wa mutane baya, sannan kuma sun ji ainihin tashi marigayi mahaifinka. To da farko me za ka fara da shin fada mana menene ya aka yi ka fara bin wannan sahu tun yana nan ne ko ku bayan yaro su ne
to alhamdulillahi gaskiya lamari tun yana nan ina yi amma ba bisa ga ya azani bisa ga ainihin hanya din in yi waka din ba sai bisa ga lalura saboda a gidanmu dai bai taba dukan kowa ba shin ƴaƴan shi aje wajen wannan lamarin waka din da shi bai taba dukan wani ba amma wasu lokuta ya samu hatsarin mota bayan wani buki da suka dawo daga birnin Kaji ya faɗi da mota sai ya kare da manzan kariyar nan sai zama bai iya zuwa ainihin mukwada sarki lokacin kuma ga shi an ba sarki wani mukami na COM Abuja shine farkon ya tura ni in fita daga wuri in je wani gari sai da aka ba mata ba sarki ziyarar COM ni na je a Abuja ni tura ni na je na ainihin kaya su buki da
wakan
sarki ne farko
to dama ya shi mahaifin naka ya gane cewa kana da basira yin ne koko ya taba ji kana yi ko ya dan wuce ne yaji kana rerawa yara sai ce kai wannan ashe ga magaji
to gaskiya kahin nan din lokacin margayi sarki Shaibu ayi wasu lokuta da yake zuwa aikin haji to idan yaje aikin haji yakan tura ni saboda ko da al'adar ki gidan mukin gona wani buki ne ake bayan sallar kwana daya to idan nan nake zuwa to idan in naje din nake da mutane suna ga mai yadda nan yi fakomin haka abin ya sha'awar tsoron kawai yafi da wannan shi yasa yaga ina iya zuwa din da
shi ganin zaki
amma bisa ga lalura
to amma misali Ibrahimu yawanci wannan abu zaka ga ana magana a cikin sakon da muka karanta wai iyayen naku sukan sa ku yi karatun boko in kun gama sai ku nemi aikin gwamnati
kaman boko na hanawa ko zamani
ku ga yawa ne ba ku yi wakar kai kai karatu ya abin yake
gaskiya din haka din ne gaskiya lamari kuma wannan yana da musabbabi abinda a dalilin haka nan kamar yadda wasu suka naji zuwa kamar yadda wasu kadan yi bayani haka cewa yanayin lokaci ya canza amma kan fada ne haka to kaga kuma da sarakuna da suna da power sosai ba irin yanzu ba za su dauka laluran mawaki cin shi shayar da shi komai nashi za su dauka don sai zama su sarakunan gwamnati ta yi musu wani abu wanda yake gaskiya lamari kamar an rage musu power kamar yadda suke ji da idan mutum yake zai dogara ga basaraki ne to kaga abin akwai matsaloli irin haka to shi za su ke ganin cewa tunda abin na fada ne kuma ga fadan gwamnati ta yi musu wasu illoli to me zai hana yanzu a dan canza wani hanya kila ta aikin gwamnati haka da sauran to shi zaka tura yara makaranta suna ganin cewa nan zuwa gaba kila ma wakan ma gaba ɗaya za a bar tare
kai wanda matakin karatu ka kai misali kai kai karatu ban da mataki ka kai sannan kana aiki ne yanzu ko ku waka ce ko kake
to ni na yi karatu a nan polytechnic jinnin Kabi ina da higher national diploma
masha Allah
kuma presently ina aiki da Nigerian immigration service
to me ka karanta
accountancy na karanta
to kai ba Usman Boko bai hana waka
ba kai bai hana waka ba kenan to kai ka kalubalanci haka to amma misali wasu suna cewa rashin yin waka ko kuma biyo wakokin iyaye bayan suna nan ko kuma in sun bar duniya yana da nasaba da yanda wani lokaci ne wannan Dr. Bala wannan tambayar shin yanda Bahaushe wani lokaci yake kallon mawaki a matsayin maroki ne maimakon kaga Salisu Bala ce tarihi kuma ya nuna mawaka sun ba da gudunmawa sosai a al'adar kasar Hausa ko ci gaban Hausa me zaka ce
eto gaskiya maganan shi dakta maganan gaskiya ne kamar yadda suke cewa kamar cewa wai zamani ko lokaci abin da bani mamaki zamani shine ka ban naka al'ada ka dauko al'adan wani shi shine nan nashi har yanzu zamanin nashi bai canza ba ko ba gane ba kai sai ka ban naka sai ka koma kamar na bature shine canjin zamani ko me yanzu ba wannan lokacin ne kawai domin duk lokacin da ka ban naka al'ada to kamar kana walakantar da kanka ne kana son ka koma wani wannan kuma ba za ka ci mishi ba har abada saboda shekara dubbai da suka wuce na bisa wannan
ajiya kuma ba za ka zama shi din ba
to Malam Ibrahim kamar yadda muka ji waka kai yanzu wanda nace ma Usman ma ni ban ma tunanin ba
shi bane
ba shi margayi bane to ɗan ancin shi da su ka je ka dauka koko naka daban ne
yawa kana da ɗan dakikoki ƙasa da minti daya
to ai ɗan dakikokin da kake gani ni ma gadon su ne nake ne
to in Allah ya so to nan gaba dan gaskiya tambayoyi ba su kare ba za mu sake da kai lokaci bai bari barwa mun gode kwarai da ka samu lokaci
gashi yanzu haka wayanda
ba kana mu kai ma kaga
to Usman yanzu kuma bari mu je ga ɗakin girki mu karkace hula mu kwasa
ƴan uwana mata barkanmu da warhaka Sadiya Abdulla ce nan ke magana daga Katsina. A yau kuma abinda za mu yi a kitchen din namu za mu yi amfani ne da markadaddar gyadan nan da aka sani wadda ake kunin gyada da ita. To yau na san dai uwar gida za ta yi tunanin kila ko kunin gyada ne za mu yi ko wani abu. To yau dai ba kunin gyada bane amfani za mu yi da shi wajen nama. Wannan markadaddar gyadan nan wadda ake kunin gyada da ita. Yau za mu sarrafa nama za mu yi tsire da ita. Idan uwar gida ta tashi za ta nemi naman ta tukunna inda ita kanta za ta je kasuwa. Tana iya samu in ta je kasuwa ta yi masu nama magana a bude mata naman nan kamar yadda ake gasa nama ake bude irin naman nan da ake gasawa. Tana iya amfani da naman rago ko da naman sa. To idan aka yi ma uwar gida wannan tana iya cewa su yanyanka mata shi kanana-kanana yadda ake sa a zinken tsire ko ko in ta dawo gida ita ce wannan da kanta. Idan uwar gida tana da zinkayen tsire to in ba ta da su ko wajen masu nama ta kan musu magana ana iya neman mata. To in uwar gida ta tanaji wannan ta zo ta gyara naman ta an bude mata na gasawa ta yanyanka ta aje nama gefe daya tana iya barbada ma nama dan magi ta sanya mashi dan dakakken masoro dan shi wannan dakakken masoro yana dan gyara lamari sosai. Idan ta sa wannan sai ta dan aje shi gefe daya. To a nan wurin nan za a amfani da wannan markadaddar gyada irin wanda ake kunin gyada da ita. Uwar gida idan ta tashi ta nemi wannan markadaddar gyada ta dan zuba a dan roba sai ta sa mata ruwa ta dan dama. In ta dama ta dan warware ta dan saki. Sai ta samu attarugunta ta jajjaga shi da ƴan albasa ko ta yanyanka shi kanana-kanana ta zuba a cikin wannan markadaddar gyada da ta dan dama. Sannan sai ta kawo maginta ta sanya da kori. Kina iya ma dandanawa kiji idan ya ji kuma duk da yake ba ana azumi wani ko baki dandana ba wani lokaci ido ba mudu ba ya san daidai. Sai uwar gida ta sanya wannan kaya su magi da kuma a wannan markadaddar gyadan nan da ta dama sai ta aje shi gefe. Idan uwar gida ta tashi za ta dauko wannan naman abu biyu ne tana iya ta juya naman cikin wannan gyadan nan ta motsi sannan ta daga tsitsirawa a jikin sinke ko kuwa ta tsitsira nama a jikin sinke sannan sai ta daga tsoma wannan sinken a cikin wannan markadaddar gyada har ta sanya. Tana iya sassanya su tsoma su a cikin wannan roba da ta sanya ita hada wannan markadaddar gyada ta aje gefe daya in ta hasa wutarta da komai sannan sai ta dauka sai ta je ta dora kan wuta ta yi tsiranta. Wannan sauran abin nan din tana iya sanya dan brush ko wani abu ta riga dan diba tana dan goga ma wannan naman nan idan yana kan wuta. To shikenan an gama kun ga an yi amfani da markadaddar gyada ba wajen kunu kadai ba. Wajen abubuwa da yawa ana iya amfani da ita. To a sha ruwa lafiya.
To kwalamar kenan. To da fatan za a sha ruwa lafiya sannan kuma da fatan ana nada yadda ake ta girke-girken nan a dan samu a dan kwatalla gida.
Ana zama da biro da fifa.
Da fifa ana
Zainab Sahawa duk kuna ji.
Yawwa a dauka a nada kan. To muna godiya sosai da jimirin aiko man da kuma su kansu masu sauraron namu. Sannan kuma kamar wannan magana da muka faro zamu ci gaba da ganin yanda zamu muzakulo wa'annan da mai tarihi ya faɗi cewa akwai wasu kamar akwai dan mamman shata akwai dan gidan dan kauyero zamu ga ta ina zamu iya mulalubo su in har sun samu to tabbas zamu rakato su mu shigo da su cikin shirin yau da gobe su ma sannan shi kanshi Ibrahim kinga akwai dan karashin da ya kamata zamu iya yi da shi
masu sauraro zasu kauso kamsu ji
musamman zamu so mu ji wata shawara zai ba wa masu san su gadan wakar yaya zasu su bi tafarkin ubannin ko kuma iyayen nasu mun gode sosai yanzu kan amadu din
Safinatu Sodangi
sai kuma Julie Gresham wacce ta ba da umarnin shirin da kuma injiniyan mu ne Mr. John sai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa a sha ruwa lafiya
muryar Amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da madalaci.
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.